بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى من ديساك هذا مؤونا سافير أصبر شرين دبيو قوتا صفر هجر منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنا دبو للي هدو بشي دا تلاتين دا هدو وان دي 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 دا biyar ga watan daya a shekara ta 2013. Shi gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i ash-shaytan. Za mu tashi yau inda malam yake ce mana fasali ko awliya'ullahi ala tabaqatayn. Dama kafin wannan lokaci malam Ibn Taymiyyah ya bayyana mana cewa shi imani da taqwa wanda su ne mizanin sanin walittaka. To ba mataki ɗaya suke ba, imanin wani ya fi imanin wani, kamar yadda taƙawar wani ta fi taƙawar wani, don haka walittakar wani ta fi walittakar wani. Wani a dunƙule abinda muka ji kenan a makon da ya gabata ko. To yau kuma abinda zai bayyana mana har yanzu dai ƙarin bayani ne akan wancan cewa su kansu waliyan Allah subhanahu wa ta'ala mataki biyu ne. Akwai matakin mafi kusa, akwai matakin ƴan mun tsira. Waliyai ne su ma na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma babu ma'ana akwai yabo babu kuma fallasa. Ba za a ce ba yabo ba, akwai yabo ba fallasa. Amma kuma ba su kai waɗancan wajen kusanci ba. To shi ne yake cewa wa awliya'ullahi ala tabaqataini, su waliyan Allah mataki biyu suke. Nan ce tabaqa hawa, ma'ana hawa biyu ne. Sabiquna muqarrabuna, akwai marigaya masu rige wajen aikin alheri. Muqarrabuna kuma makusanta ga Ubangiji sosai. Akwai kuma yace wa ashabu yaminin muqtasiduna, akwai kuma ƴan hannun dama dai kuma waɗanda yake matsakaita. Kamar da zai bayyana mana an ce matsakaici wato wanda ya bar aikata haramu yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, yana aikata abubuwan da aka wajabta masa ko da bai kai na farkon yawan na filfili ba, amma dai abinda aka dora masa na wajibi yana yi, kuma sannan ya bar aikata haramu, kaga ya tsira kenan. Yawa to shine ake nufi da muqtasiduna, kuma sune ashabul yamini. Yawa amma waɗancan bayan cewa suna cikin ashabul yamini, to kuma sun dora akan su wajen yawan na filfili da kusantar Ubangiji har Allah ya kusanto da su sosai. To wannan dukkan su da waɗancan ajin da wannan ajin duk waliyai ne. Mun gane abin? Yawwa, wannan sunansu biyu ne, sabiquna muqarrabuna gefe ɗaya kenan. Akwai kuma ashabu yaminin muqtasiduna, wani ƴan hannun dama ne amma kuma matsakaita. Yawwa, akwai yabo ba fallasa, ba kamar da muke cewa ba ko a ce ba yabo ba fallasa. Yawwa, wannan akwai yabo tunda har an ambace su a Qur'ani, an tsirar da su babu azaba. Yawwa, don haka Allah maɗauki ya yabe su, kuma sannan ba wani abu da za a fallashe su da shi marar kyau. To yace zakarahumullahu fi iddati mawadhi'a min kitabihi al-aziz, Allah maɗaukaki ya ambaci waɗannan a wurare da dama a cikin littafinsa mabuwayi. Fi awwali surati waqi'ati wa akhiriha, a farkon suratul waqi'a da kuma a ƙarshenta. Wa fi suratul insani, haka nan a suratul insan kamar da zamu zo mu ji. Wal mutaffifin, da kuma suratul mutaffifin da Allah maɗauki ya ambata. Wa fi surati fatir, da suratul fatir. Fa innahu subhanahu wa ta'ala dhakara fil waqi'ati al qiyamata al kubra, domin Allah maɗaukaki a cikin suratul waqi'a ya ambaci tsayuwar kiyama babba. Tsayuwar kiyama akwai karama akwai babba. Yawwa, kamar da zamu zo mu ji, fi awwaliha, a farkon surar ya ambaci babbar tsayuwar kiyama. Babbar tsayuwar kiyama shine lokacin da aka tara bayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala, bayan an busa ƙaho an tara su za su je gabansa. Ƙaramar kiyama kuma shine lokacin da mutum zai mutu, shine abin da yake nufi. Lokacin da mutuwa ta zo masa, mala'ika mutuwa ya zo, zai zare masa rai, ya yake ji, yaya ƴan uwansa za su yi. Shine aka faɗa mana a ƙarshen suratu al-waqi'a. A farkon kuma an gaya mana yadda ainihin tashi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ran tashin al-kiyama zai kasance, shine al-kiyamatul kubra. Wannan kuma dama yana cikin mustalahat da malamai a rubuce-rubucensu akan tashin al-kiyama da imani da ita suka bayyana. Sun kasa imani da tashin alkiyama zuwa kashi biyu, akwai alkiyamatu sughra, akwai alkiyamatu alkubra. Ko kuma su ce alamatu sa'a wannan ana zancan ashratu sa'a kenan akwai ashratu sa'a as-sughra akwai kuma ashratu sa'a al-kubra ma'ana kananan alamomi akwai kuma manyan alamomi amma wannan yana zancan ainihin tashin kiyama din akwai babba shine ran da za a busa kaho mutane su fita daga kaburkansu su taru gaban Allah subhanahu wata'ala wannan shine babban tashin kiyama karamin tashin kiyama kuma shine lokacin da za a zarewa mutum wato ransa kar mutum ya dauki cewa in an ce karamin tashin kiyama ya ce a to ana nufin kiyama ta tashi kenan daga mutu ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ake danganawa yana cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu ko kuma asar daga wanda wasu daga cikin sahabbai cewa wanda duk ya mutu to kiyamarsa ta tashi ba a nufin cewa ba wata kiyama babba ana nufin shi dai in ya mutu to ai ya rabu da wannan duniyar yawa tunda ku karabu da duniya a barzakhu kake barzakhu karamar lahira ce kafin aje babban lahira shine ma'ana to muje sai ce fa innahu subhanahu wa ta'ala dhakara fil waqi'ati fil waqi'a a cikin suratul waqi'a Allah ya ambaci al qiyamata al kubra fi awwaliha a farkon sura wa dhakara al qiyamata al sughra fi akhiriha ya ambaci kuma karamar tashin al qiyama din wato a ƙarshen sura din fa qala fi awwaliha a farkon sura sai ya ce me idza waqa'ati al waqi'a idan mai aukuwa ta auku wato tashin alkiyama ta hanyar aka busa kaho laysa li waqa'atiha kadhiba babu mai ƙaryatawa ga aukuwarta ma'ana ita ba a bar ƙaryatawa bace in dai aka ce kiyama ta tashi ba wani dan adam da yake ce kai da Allah rabu da su ba da gaske bane yau shi kansa abin da zai ji ya auku ya tabbata ba wasa bane yace khafidatun rafi'atun ita mai saukar da wasu mutane ce ma'ana za ta saukar da wasu mutane suna da matsayi a duniya za ta saukar da su kaga sun koma cikin wuta rafi'a kuma za ta dauka wasu a duniya kuna ganin su makaskanta sai ta daga su kuma ta sa su a aljanna ma'ana ranar tashin alkiyama wannan abun shine zai auku idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa girgizawa shine raj dama ka sa wani abu a cikin kwalba ka girgiza shi ana cewa raj yawa idza rujjatil ardu in aka girgiza kasa girgizawa wa bussatil jibalu bassa kuma aka nike duwatsu nikewa albasusa shine nikekken gari a larabce yawa ana ce masa albasusa garin da aka nike za a yi tuwo ko za a yi wani abu ko za a yi kunu yawa don haka idan aka nike duwatsu duk karfin dutse sai a nike shi sai zama mai fakanat sai zama haba'an mumbassa ya zama cewa kura ce a bar watsawa suna cewa haba shine idan ka bude window lokaci da rana ta leko cikin window ai za ka ga wani wata kura kura wani gari gari ko yana yawo to ne shi ake ce alhaba'u yawwa dutse haka Allah zai nike shi ran tashin alkiyama ya koma yadda kaga wannan kurar ta window in ka bude lokacin da rana ta fara fitowa shine ma'anan haba'an mansu'a mumbassa wa kuntum ku kuma bayin Allah halittar Allah subhanahu wa ta'ala za ku zama azwajan thalatha za ku zama ta'ifa shi da ake nufi da azwaj ba ana nufin miji da mata ba nan azwaj ana nufin kungiya kungiya wato kashi kashi sunfi sunfi dangi dangi za ku zama dangi dangi har guda uku na farko dai a cikin ku akwai fa ashabul maimanati akwai ma'abuta gefen dama ma'ana waɗanda za a yi tafi dama da su a sa su a aljanna ko waɗanda za a ba su littafin aikinsu da hannun dama ma ashabul maimana sai aka maimaita saboda nuna ƙarfin abin a ce ma ashabul maimana me ya baka labarin waye gaya maka me ake nufi da ashabul maimana ɗan hannun dama malamai suna cewa a lugar larabci ana cewa zaidun ma zaidun ana nufin zaidun shadidun suka ce idan a larabci aka ce maka zaidun ma zaidun kai wane ko waye gaya maka wane ma'ana ana nufin wane fa mai ƙarfi ne yau don haka da yazo abin nan da yace fa ashabul maimanati ma ashabul maimana ma'ana wannan lamari nasu mai muhimmanci ne kwarai da gaske a wurin Allah subhanahu wataala sannan shi wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama su ma ɗan hannun hagu su ne ɗan mash'ama waye gaya maka ko me ya sanar da kai me ake nufi ko su wane ne ashabu al-mash'ama shi ma dan ya nuna muhimmancin tashin hankalin da suke ciki ɗan hannun hagu kenan ana cewa dama a larabci al-yad hannun hagu ita ake cewa al-yadul mash'uma al-yadul wani mash'uma ma'ana shu'umin hannu daga larabci muka dauko wannan lafazi na shu'umi nan ce shu'umi shine lafazi wato abin da yake mai qillatul baraka mai karancin albarka ko kuma wanda ake yin canfi mummuna da shi hannun dama kuma wanda ake sa ran albarka domin asalin yumnu asalin hannun dama ana kiransa yamin saboda magana albarka ne shu'um kuma rashin albarka shi yasa malamai suke cewa a larabci ake ce ma al-yamanu kasar yaman ake ce mata yaman saboda tana daman ka'aba kasar sham kuma ake ce mata sham saboda tana hagun ka'aba yau don haka maganar yumnu magana ce ta albarka maganar shu'um kuma magana ce ta rashin albarka kuma haka in ka zo maganar abin da ya shafi ba canfi ba kamar misali kyakkyawan fata shine kamar gefen hannun dama mummunan fata kuma shine dama ake ce mai shu'umanci ko yawa shine wato gefen hannun hagu tayi wancan za a yi hannun dama da su wannan za a yi hannun hagu da su sai kuma Allah ya ce kun ga mun ji kashi nawa kenan biyu ko yawa an faɗi ashabul maimana an faɗi ashabul mash'ama sai kuma aka ce wasabiquna sabiquna akwai kuma marigaya masu rige sosai yawa waɗanda suke rige wajen aikata aikin alheri don kusanci zuwa ga Allah Allah sai ce ula'ikal muqarrabuna to waɗannan su ne makusanta Allah ya zabe su ya ja su kusa da shi a ina suke fi jannatin na'im suna cikin gidajen aljanna ta ni'ima fullatun minal awwalin wani group in an ce fulla ana nufin yanki wata jama'a fulla ma'anarta jama'a jama'atun minal awwalin jama'a wanda suke ba masu adabi iyakantacce ba shi ake nufi da fulla yawa fulla ai aljama'atu ghairu mahduda wanda adadin su ba mai iyakancewa bane ma'ana jama'a masu yawa minal awwalin sannan kuma wa qalilun minal akhirin kadan kuma daga cikin mutanen karshe kun ga yadda Allah madauki yake waɗanda suka fi kusanci da shi sune mutanen farko wanda da'iman dama haka musulunci yake kullun zamani yana yin baya yana karewa al'amura suna kara lalacewa mutanen farko a kullun su suka fi wato sababbin nan mutanen karshe zama mutanen Allah zama kusanci da ubangiji zama mutanen kirki shi yasa musulunci yana da bambanci da sauran tunane-tunane da tsare-tsare da wasu addinai za ka in ana zancen wanne lokaci ne nasa yafi kyau to lokacin baya ya fi kyau lokacin da wanda ya zo da addinin yana da rai tare da waɗanda suke tare da shi a wannan lokaci wanda ya ilmantar da su ya koya musu ya sa su a hanya ba za ka samu mutane da za su zo daga baya da za a ce sun fi waɗannan mutanen kyau wajen aikinsu ko kuma alheri ko yadda Allah maɗauki kusantar da su ba don haka jama'a min al-awwal in ka ɗauko tun daga zamanin annabi adam duk wanda suka yi imani ai suna cikin al-awwalin ko yawa sannan kuma sai qalilun min al-akhirin ka hada su da kaɗan daga cikin waɗanda suke mutanen ƙarshen zamani to wannan su ne ashabu ko as-sabiquna as-sabiqun kuma al-muqarrabun kuma su ne a cikin aljanna da yawa daga cikin mutanen farko da kuma qalilun min al-akhirin kun ga yadda Allah madauki ka samu tunawa ko mutane kashi nawa kashi uku yawa ɗan hannun dama ɗan hannun hagu da kuma zababbu wato makusanta Allah subhanahu wa ta'ala tayyib sai ya ce fa hada taqsimun nasi idha qamat al-qiyamah al-kubra wannan shine rarrabuwar da mutane za su kasance yadda aka kakkasa su in kiyama babba ta tashi allati yajma'u Allahu fiha al-awwalin wal-akhirin wanda a cikin ta ita tashin kiyaman nan babba a cikin ta Allah maduki zai hada mana ko zai hada mu baki daya mutanen farko da mutanen karshe kama wasafa Allahu subhanahu zalika fi kitabihi fi ghairi mawdi'in kamar yadda Allah maduki siffanta wannan dai a littafin sa ba a wuri guda daya ba ma'ana a wurare da yawa thumma qala ta'ala fi akhiris surati ai yanzu mun ji farkon surar ko suratul waqi'a ki al-qiyamatul kubra kenan to a ƙarshen surar kuma sai Allah maduki ba mu labarin kiyama karama yawa sai ce thumma qala ta'ala fi akhiris sura sannan a ƙarshen sura Allah maduki yake cewa falawla idha balagatil hulqu falawla abinda ake nufi fa halla shin me yasa idha balagatil hulquma idan rai ya zo mu kogoro wa antum ku kuma ƴan uwan mamaci hina idin a wannan lokaci tanzuruna kuna kallo ga kunan a gaban sa rai ya taho ya matso ya kusa fitowa ya zo mu kogoro yana makaki a cikin makogoron Allah madaukaki shi kadai ya san abinda mutum yake ji sai shi mai ji din wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu kuma mun fi ku kusa da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tubsirun amma dai ku ba ku gani inji Allah subhanahu wa ta'ala falawla in kuntum ghayra madinin me yasa in har kun kasance ku ba wadanda za a yi wa hisabi bane saboda kuna yin kuna da wani iko ba za a ba ku sakamako ba ba ku yadda da cewa za a tara ku a ba ku sakamako ba shine ma'ana ghayr madinin domin magana din kamar da Allah madaki ya faɗa ne maliki yawmiddin menene yawmiddin yawmul jaza ko yawmul hisab yawwa don haka madin ana nufin wanda za a yi masa hisabi kamar yadda wanda aka bashi bashi shi madini ne me ma'anar madin yana nan ana bin sa bashi zai bada sakamakon abin da ya karba to haka wato kalmomin suke suna da alaka da juna to me yasa in kun kasance ba waɗanda za a yi ma hisabi ba tarji'unaha in kuntum sadiqin ku dawo da ran ku mai da shi daga makogoron ku janye shi koma ciki in kun isa in da gaske kuke yi ku kuna son wannan bawan Allah da zai mutu mun fahimci abun yawa nan malamai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala rattaba jawaban wahidan ala shartaini Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jawabi guda daya ya zama shine amsar sharadi guda biyu sharudan ai guda biyu ne falawla idza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzurun wannan karin jawabi ne duk akan wannan ko yawwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun duk dai karin bayani ne akan wancan haka ne muna fahimta sai kuma yace falawla in kuntum ghayra madidin to wannan sharadi ne na biyu ko can sharadi ne ba a ba mu amsar sa ba sai aka kara wani sharadin daban me yasa in kun kas in lokacin da rai ya zo makogoro ku kuma kamar yana ce mana ne in dai ku kuna da tabbacin ba za a tashi ku ba bayan kiyama ai muku hisabi kuma kenan kuna da iko da karfi to ga rai ya zo makogoro in da gaske ne me zai sa ba za ku dauki ran nan ku mai da shi cikin jiki ba wannan shine a dukkan abin da ake faɗa amma kaga an samu sharuɗa guda biyu jawabin su kuma guda ɗaya ne shine inda yake cewa tarji'unaha nan ne jawabi mun gane yawa tarji'unaha ku mai da wannan rai in kuntum sadiqin malamai suna cewa yayi kama da inda Allah madaukaki yake cewa fa imma ya'ti yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya ho fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan sharadi biyu ne shi ma yawa fa imma ya'ti yannakum minni kaga inni in wata shiriya ta zo muku minni daga gare ni sai kuma yace faman mun gani faman tabi'a hudaya duk wanda ya bi wannan kun ga shi ma sharadi ne jawabin shi ne fala khawfun alaihi yawa dan haka ba a larabci wani abu ne sananne za a iya rattaba jawaban wahidan ala shartaini kaman da yake a nan to shine sai yake cewa tarji'unaha in kuntum sadiqin sai kuma ya kawo magana tasnifin mutanen har yanzu yadda aka kasa mutane wannan anan duniya fil qiyamati sughra wancan kuma mun ji fil qiyamati kubra sai ce fa amma in kana minal muqarrabina amma in wannan mamaci ya zama yana cikin al muqarrabuna wato wadanda Allah subhanahu wataala ya kusantar da su suka kusanci ubangiji da yawan nafilfili da rigaye wajen aikata aikin kirki sai ce farauhun wa raihanun to suna da hutu suna kuma da arziki a wata a wani kaulin na malamai me ake nufi da rauhun wasu suka ce abinda ake nufi shine rahatun hutu wa raihanun da arziki ciyarwa ta musamman da Allah zai ba su wasu kuma suka ce abinda ake nufi rahmatun wastirahatu ma'ana na farko dan yazo a qira'a wata qira'ar qira'an yaqub sun ce ya karanta faruhun ba rauhun ba suka ce in an ce ruhun to ana nufin rahmatun wa maghfira shi kuma raihan sai zama ma'anarsa istiraha hutu mun gane wannan ma'ana ko dai ka fassara da cewa ana na farko kalmar farko farauhun akwai hutu wa raihanun akwai abinci akwai arziki da kulawa yawa ko kuma ka ce farahmatun wa maghfira sannan kuma akwai rahatu shine raihan mun fahimta tayyib ma'ana wannan sakamakon su waye waɗanda suke yan makusanta ma'ana waɗanda suke cikin waɗanda suka kusanci ubangiji kuma Allah ya kusantar da su gare shi sai sai wa jannatu na'im kuma sannan da aljanna gidajen aljanna wanda yake na ni'ima mun ji kashi na farko wa amma in kana min ashabil yamin kun ga an sake maimaita mana waɗancan ashabul yamin nan da aka faɗa an sake faɗa nan amma in ya zama yana cikin waɗanda suka karbi abin nan littafin su da hannun dama to Allah ya ce fa salamun laka min ashabul yamin wasu malamai suka ce abinda ake nufi anan ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa salamun laka ai fa anta salimun min ashabul yamin kai ka kubuta daga waɗannan ashabul yamin ka sama kake da su su ɗan mun tsira ne kawai amma darajar su bata kai taku ba can sama shi ma'anar fa salamun ka kubuta daga zaman ka wasu kuma suka ce a'a zaka samu sallama da aminci daga ashabul yamin waɗanda za su yi maka sallama su gaishe ka ma'ana ana nufin shi wannan mamashin kenan zai haɗu da ƴan uwansa ashabul yamin su yi masa sallama a lokacin shiga aljanna duk wani yana cikin fasarorin da suka bayar wasu kuma suka ce mala'iku suna damansa za su yi masa sallama shi ake wa dai magana a kai shi mamashi ɗin duk kuma dai yana cikin aƙwalin da malaman tafsiri suka ambata al-imamu tabari ya kawo riwayoyi da yawa akan wannan daga magabata kuma a ƙarshe ce kowanne zai iya ɗaukuwa ya zama shi ake nufi da wannan domin tunda babu wani nassi ƙuru-ƙuru da ya ware guda ɗaya ce shi ake nufi kowanne fasarar za ta iya ɗaukarsa ɗai mu je sai yace wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin amma in ya kasance shi wannan mamaci yana cikin wato maƙaryata batattu masu an ce maƙaryata al-mukazzibin ana nufin masu ƙaryatawa al-mukazzibu shine mai ƙaryatawa yawa al-kazzabu shine mai yawan ƙarya mun gane ai bambancin su in an ce kazzab mutum mai yawan faɗin ƙarya shi da bakinsa al-mukazzibu kuma mai ƙaryatawa in an faɗa ya ce ƙarya ne ma'ana ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah bai yarda da tashin alƙiyama ba shine al-mukazzib to in mutum ya kasance min al-mukazzibina cikin masu ƙaryatawa ad-dallina kuma batattu to me sakamakon sa fa nuzulun za a bashi wani kabaki wani masauki in an ce nuzul ana nufin kulawa irin abin nan garar da ake bewa bako shi ake ce ma nuzul yawa to shi garar da za a yi masa min hamimin daga ruwan zafin wutar jahannama ne shi wancan makaryaci mai ƙaryatawa kenan wa tasliyatu jahim da kuma shigar da shi cikin wutar jahannama inna hadha Allah shi wallahi wannan abun wannan abin da aka gaya muku usmanin suka ce abin da ake nufi wannan abin da za a gani lokacin mutuwa lahu haqqul yaqin wallahi da gaskiya wasu kuma suka ce ana nufin wannan abin da za a gani ran tashin alqiyama tunda a ƙarshen surar ne ya kunshi farkonta da kuma ƙarshenta to ana bayani ne da duk abin da aka faɗa da alqiyamatul kubra da kuma alqiyamatus sughra din wallahi shine haqqul yaqin gaskiya ce ta yaqini Allah fa ya gaya maka cewa abu tabbas zai auku to bai halitta a samu wanda zai kokwantansa ba sai sai don haka fasabbih kai kayi tasbihi bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka wanda yake mai girma wannan shi da adukul ma'anar waɗannan ayoyi ku ga ayar ko in ce surar nan ta al-waqi'a farkon ta an faɗi al-qiyamatul kubra ƙarshen ta kuma an faɗi al-qiyamatus sughra wato karɓar ran dan adam mun fahimci dai abu a kowanne an kasa dan adam kashi uku ɗan hannun hagu da ɗan hannun dama da kuma zababbu da Allah madaukaki ya fifita a farkon haka aka faɗa a ƙarshen ma haka aka faɗa to haka a rayuwar duniya in ka dubi mutane yadda suke haka suke a cikin mutanen kirkin hawa biyu ne ƴan mun tsira da kuma makusanta akwai kuma wanda tambadaddu waɗanda ba za su je ko ina ba mun gane wannan aiko yawa to haka nan walittaka kenan ashe in ka tashi aina za a samu waliye ka san dai babu ashabul shimal a ciki ba ƴan hannun hagu sai ƴan hannun dama tunda kuma dukkansu Allah madauki ya tsirar da su ashe kenan walittaka da matsayi a gun Allah mataki biyu ne akwai ƴan waɗanda yake su dai sun tsira ba azaba za su shiga aljanna amma aljanna su fa lalle ba irin ta makusanta ba to kowa ya sani dama ba za a sa mutum da yake ordinary mutum dai wanda yake yayi sa'a ya shiga aljanna a ce aljanna su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko ba haka bane yawa za a ga mutum shi yasa da ma aka sa kuma da zai zo ya nuna mana Allah madaukaki yana mu'amala da mu ne wajen sakamako gurgurdin abin da muka yi masa a nan duniya in mun kusance shi sosai muna bauta masa yadda ya kamata kuma sannan mun ƙara da nafilfili to zai matsayin da za mu samu a gunsa babba ne ya fi kusa da shi wanda kuma ya dai aikata wajibi bai nafilfili ba kuma ya nisanci haramun ba ya aikata haramun kaga ya tsira in an zo hisabi ba shi da manya-manyan laifuffuka kuma sannan ya je dama ba shirka shikenan sai ya wuce aljanna to amma wanda ba wannan ba za a yi azaba sannan kuma daga baya shi ma ya tsallake da kyar yana cikin wadanda dai za a sa zamu ji kuma da hatta wajen abincin da za a basu da abincin da za su sha sai da malami suka gano bambanci kamar da Allah madauki bayyana mana a Qur'ani to mu je na'am
wannan wannan masal da fi sura rabbikal
a'am na'am
yana hukunta idan mutum ya karanta karshen wannan aya ko kuma an karanta a sallah akwai wani tasbihi da aka hukunta
in ba ruwaya ce ta zo da shi ba wannan nassin baya nuna haka tunda ba shi kadai bane kamar yanzu misali fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara wannan da cewa karshen rayuwarsa ce ta zo don haka yayyawaita tasbihi ba kuma a lokacin karanta surar ba ana nufin a rayuwarsa ya yawaita tasbihi wannan ma haka yana nuna mana mutum ya yawaita tasbihi a kowane lokaci yau ba iya kawai daga an karanta aya mutum ya ce subhana rabbiyal azim ba yau subhana rabbiyal azim gashi nan muna ta yi a cikin sallah ko wace sallah ko a ruku'u yau amma dai ya yawaita daga bakin mu mu rika yawan ta tasbihi kuma mu tsarkake Allah subhanahu wataala to mu ci gaba yace wa qala ta'ala fi suratil insani a cikin suratul insan Allah madauki na cewa inna hadainahu sabila mun san farkon ayar ko hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sai ce to inna hadainahu sabila shi wannan insan din dan adam din nan hadainahu mun shiryar da shi hadaina bi ma'ana bayyana lahu yau ba shiryarwa ake nufi shiryarwa shar'iyya ba akwai shiryarwa shar'iyya akwai shiryarwa kauniyya nan bayani ne na hidayah ce ta dalala mun gane hidayah iri biyu ce ko mun sha fadin wannan malamai sun sha gaya muku kuma wannan akwai hidayah shiriya iri biyu ce hidayatu dalalatin ba baba da hidayah shiryarwa ta nuni da bayani a saka a hanya akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq ita ce a sa maka gamdakatar a cikin zuciyarka ka dace ka bi abin da ake so ka bi mun gane wannan yawa to wancan ta bayani ta nuna hujja ita ce a saukar da ayoyi a aiko manzanni su saka a hanya su ce ga hanyar da aka ce ka bi mun fahimci wannan sannan ka zabi ka bi din ka dace da cewa ka zabi shiriya mai kyau ka bi hanyarta wannan kuma daga Allah ne ita ce ake ce ma hidayatu tawfiq muna fatan Allah ya bamu wannan hidayar tawfiki baki daya domin ko ya riga ya muna hidayatu ad-dalala ya nuna mana hanya to wannan ita ce Allah madaukaki nufi inna hadainahu sabila mun shiryar da shi zuwa ga hanya mun nuna masa hanya in ma shakiran ko dai ya zama mana in ma an yakuna shakiran ko dai ya zama mai godiya ne shi wa in ma kafura ko ya zama mai butulci ai maka ni'ima ka gode ka zama shakiran ai maka ni'ima kai butulci ka zama kafura yawa ma'ana kenan an sa shi a hanya an nuna masa ko dai ya zabi hannun dama ko ya zabi hannun hagu kaga nan kenan hidayah nan ana nufin wace kenan ta farko ko ta biyu yawa ta farko wanda ake ma'anarta shine an nuna masa hanya eh dai sai ce inna a'tadna lil kafirina mu inji Allah subhanahu wa ta'ala wato yana nufin shi Allah a'tadna mun yi tattali lil kafirina ga kafirai salasila wato abin nan me ake nufi sarka yawa wa aghlalan da kuma kukumi ma'ana za a sa yan wuta a cikin sarka sannan kuma za a yi musu kukumi kukumi shine a kama hannun mutum a daddaure a hada da wuyansa shine an masa kukumi wa sa'iran da kuma kunuwa ma'ana waɗannan abubuwa uku sarka da za a yi mutum sasari da ita sannan kuma ga kukumi za a yi masa sannan kuma a jefa shi cikin wutar jahannama babu ma yanci ba motsawa yana daure yana shan azaba sannan Allah madauki sai yake cewa innal abrara lalle mutanen kirki masu da'a kenan al abrar jam'in bar ne yawa bar in an ce bar mutum mai da'a mai bin dokokin Allah subhanahu wataala jam'in su shine al abrar to su mutanen kirki yashrabuna min ka'sin suna sha daga wani ka'as in an ce ka'as asali ka'as shine kofi wanda yake a cike yake da wani abu kun gane yawa in an ce ka'as to da wani abu a ciki in kuwa babu komai a ciki sai a ce masa kofi shine kofi yawa kofin da akwai wani abu a ciki shi ake cewa kas wanda ba komai kuwa shi yasa aka cewa akwab akwab ma'ana an jera kofuna suna nan sai ka dan an aka ce kas abinda akwai abin sha din yana ciki yauwa to yashrabuna min ka'sin za su sha daga abubuwa ko wato bin kofin da yake akwai abin sha a ciki kana mizajuha kafura abinda aka hada shi da shi shine mizaji abinda aka cakuda shi da shi shine kafuran wato kafur usman ne suka ce kafur ko ai ba a shansa ashe abinda ake nufi akwai kanshin kafur a cikin abinda za su sha yauwa ainan wannan wani marmaro ne wani ruwa ne dake fitowa bubbu dake bubbugowa yashrabu biha ibadullahi wanda bayin Allah suke sha da shi suke koshi da shi zamu zo mu gana ibnu samiya zai mana sharhin wannan me yasa yace yashrabu biha bai ce yashrabuha ba wasu malaman tafsirin cewa suka yi anan yashrabu biha suka ce ba'un dinnan ta biha za'ida ce sila ce kuma da ake cewa a larabci akwai wasu kalmomi ko harufa da ake kara su don ma'ana ta kara bayyana amma la mahalla li hamil al-i'rabi sai suka dauki wannan ba'un tana ciki mun fahimci abin su ce ba'un ce za'ida wanda suke karanta littafin tafsiri ne da nahwu sun san wannan yauwa kaga zai zama kenan abin suka cewa abin da ake nufi yashrabuha suna shanta wannan ba'un din ba ta da wani abin nan kari a wajen ma'ana ibnu jamia zai zo ga mana cewa a ba haka bane yashrabu biha ba mujarradin shurbi bane anan ba ana nufin kawai suna sha ba a'a su al-abrar mutanen kirki din nan in sun sha wannan suna koshi za su sha su koshi shi yasa ya kawo biha ba mujarradin shurbi kawai ka sha abu bane a'a ka sha sha na koshi na gamsarwa wanda baka bukatar kuma wani abu bayan wannan ban sani ko kun fahimci abin da ake nufi tayyib to sai sai ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira suna bubbugo shi bubbugowa kamar yadda in ruwa yana tafiya daga wani injiri ya biyo gonarka ka ja masa hanya nan ka ja masa hanya can shi da ake nufi in ka balle masa hanya ya shigo gonarka wani shi ake nufi da tafjiri wato ka jawo shi ya shigo nan ka jawo shi ya shigo nan a gidansu na aljanna suna jawo wannan ruwa ta ko'ina yana shigo musu wato wani zai mamaki nan ruwan lahira ruwan aljanna ana siffanta shi da gudana yake bubbugowa yake daga ƙasa dan ya nuna mana wato ruwan da yafi asalin kama da ɗabi'arsa to yafi kowane ruwa tsada ko a nan duniya yanzu ruwan da yafi kowane tsarki shine mai bubbugowa daga ƙasa din nan baka buƙatar ka je ina wanda ya taba zuwa yankari ya je gun ruwan nan ya ga ya yake misali kaga fitowa yake daga tsakanin dutse haka yake ba zancen ka je ka sa shi a wani wuri a ƙara masa wasu chemicals a yi menene yayi wani dadi to yafi ruwan da yake zaka je ka fito da shi daga famfo ko daga rijiyarka da ka tona da hannunka wannan ba zai kai shi ba wancan mun bincika wannan to haka nan a lahira yake baka buƙatar ka ce wai sai an sa maka ruwan ko an dafa shi ko an sa masa alum yayi fari a'a ba buƙatar wannan abu to shi wannan kuma ma sannan wani ruwa ne na musamman tunda kun ji an ce an hada shi da wani abu to zamu zo mu ji malamai abinda suka faɗa kuma akan me ake nufi da wannan a ƙarshe inda malam zai mana bayani ba sai mun gaggauta shi ba anan yanzu sai ce yufuna bin nadri daga cikin halin su a rayuwarsu ta duniya su masu cika alƙawari ne wasu sun fassara an-nadr anan da wajibai su masu aikata abinda aka wajabta musu ne wasu kuma suka fassara shi da yadda yake a zahirin ma'anar kalmar suna cika alwashin da suka yi wa mutane ko ga kansu ko tsakaninsu da ubangiji wa yakhafuna yawman suna kuma tsoron wani wuni kana sharruhu mustatiran wanda sharrin sa mai tartsatsi ne mai yaduwa yana taba kowa da kowa wa yut'imuna ta'ama kuma suna ci da abinci ala hubbihi akan san abincin me ake nufi da wannan ma'ana suna ba da wani abu da suke bayarwa su ci da mutane da shi alhali suna kan bukatar abin suna sansa suna sha'awa mun gane mun sha maganar nan anan ko wanda zai ba da taimakon wani abu daga aljihunsa ko ya bai wani abinci ya ci to abincin da ya fi lada shi ne abincin da kai ma kake bukatarsa a gidanka ba wanda yake guntu ne ka aiko a je a zubar a bola sai ka ce dai to in an ga wani a bashi ba mun gane abinda kai kana sansa in riga ce wanda kake so in abinci ne wanda kake sha'awa ka ci to sai ka dauka ka biyo wanda yake bukata to wannan yafi lada ba sai wancan din kar ai ba amma dai in auna lada ne to wannan yafi su mutanen kirki waɗannan al'abrar din a ɗabi'arsu ta duniya a halin su bayan cika alwashin su to in suka tashi ciyarwa da dukiya to suna bada a dukiyar da take tafi tsada ne a wurin su mun sha zancen magabata yadda zamu je suna taimakawa mutane musamman a asirce irin su Zainul Abidin Ali ibn Hussein da aka ruwaito daga gare shi cewa yana daukar khubz gurasa a cikin buhu ko gari yana goyawa a gadan bayansa yana bi a cikin madina kofar gidan mutane kafin asuba yana an ajiye wa mutane ba wanda ya sani har az-zahabi yana cewa wa kana yubakhalu mutane suna daukar sa marwaci saboda ba sa ganin yana bayarwa kuru-kuru ashe a sirce yake bayarwa har da yazo rasuwa aka ce da aka zo masa wanka sai da aka ga wani wata alama a gadan bayansa saboda yawa daukar buhu kullun yana bin talakawa yana ba su abinci daukar buhunhuna cikin dare ba wanda ya sani shi yasa mutane lokacin da ya rasu Zainul Abidin ba a san shi ba a san wa yake kawo musu wannan abinci ba sai bayan ya rasu domin in yazo ya kofa gida ba zancen ya kwankwasa kofa haka zai aje ma buhu ya wuce ya aje wannan ya wuce aje wancan sai da safe kawai mutum ya fito sallar asuba zai tafi masallaci sai ya dauki buhu sai ya mayar gida sai ya zo ya tafi masallaci to shine sai wata ran kawai suka wayi gari kowa ya ce ni ko da na dade ina ganin buhu a kofar gidan nan amma yau kaga kwana kaza ban ga komai ba sai wuce ni ma fa haka ana kawo mu sai aka gano ashe Zainul Abidin ne yake zuwa yake rarraba mutane sai da ya rasu aka gano wannan to kaga wannan suna baya sune daga cikin misalan waɗanda suke suna bada abin da suke bukata kuma suna bada shi ga waɗanda suke bukata so yace suwa suke baiwa suna baiwa miskinan wa yatiman wa asira da miskini mun san dai bambanci maganganun malamai akan me bambanci tsakanin miskini da fakiri yana cikin abubuwan da suka saba akai wasu su ce fakiri ya fi miskini tsananin bukata ma'ana fakiri su ce shi ne wanda yana da wani abu amma ba zai ishe shi shekara guda ba ko wani lokaci mai tsawo miskini ko wanda ba shi da komai kwata-kwata haka wasu suke cewa ko wani shi ne kaunin Imam Malik wasu kuma suka ce a miskini ahsanu halan min al-fakiri miskini shi ne akasin hakan ma'ana shi yana da wani abu amma ba zai ishe shi ba fakiri ko wanda ba shi da komai kwata-kwata wasu malaman garin tattaunawa kamar Ibn Taymiyyah yake cewa duk abin zai iya daukar ka je ka sa shi a ajin idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a shikenan sai ka huta yawa suke ce in sun zo tare da juna an ce fakiri kuma aka ce miskini to shine zaka buƙaci ka bambance tsakanin wannan da wannan in kuma guda ɗaya aka faɗa aka ce miskini to ya kunshi fakiri in aka faɗi fakiri shi kadai ba su faɗi miskini ba to fakirin ya kunshi miskini duk ma'anar su ɗaya to mu je dai za a ba suna baiwa miskini wa yatiman suna baiwa maraya wa asiran da kuma kamamme a wajen yaƙi wanda aka kamo shi a wajen yaƙi malami suka ce wannan ayar tana nuna mana muhimmancin ashe hatta wanda aka kamo shi a wurin yaƙi an kulle shi a kurkuku to a bashi kulawa ba azaba ake masa ba in aka yaƙi da musulmi da kafirai musulmi suka kamo wasu ribatattu suka sa su a kurkuku aka kulle su to a ɗauko abinci a riƙa basu wasu malami suka ce nan ana nufin masjuni wato waɗanda aka ɗaure ne ɗaurarru wannan ayar tana nuna mana muhimmancin a riƙa ziyara a ina prison kurkuku inda aka ɗaure mutane mutum nawa ne da Allah yanzu suke zuwa kurkuku su ce sun je su gaida mutane su ga halin da suke ciki kai kana cikin daɗi da kwanciyar hankali ka manta abin da wani yake ciki to yana da kyau a riƙa tunawa a riƙa zuwa wani zalunta su aka yi ba laifi yayi ba wani kuma yayi laifin yana can kuma yayi nadama dama amfanin wannan killacewar a sashi a wani wuri yanayi na wani lokaci yana sa ya yi da dama ya ji an raba shi da ƴan uwansa an raba shi da mata da ƴaƴa da abokan arziki da menene duk hanyar samun abincinsa ta tsaya kakaf ba inda zai samu wani abu to suna buƙatar aje a taimaka musu yau in aka samu ko zakka ko kuma wani abu na neman taimako a riƙa tunawa da irin waɗannan ko dai a kai musu inda suke a kurkuku ko kuma a tuno iyalansu a rika basu. A wasu kasashen na sani kamar Saudiya suna da wannan, suna da kungiya ta musamman ta taimaka wa iyalan waɗanda aka daure. Ita aikin ta kenan, ba ta da wani abu sai wannan aikin. Za su rika bin masu kuɗi su rubuta application nemi taimako, ana samu su ga account ɗinsu, kuma alhamdulillah amintattun mutane suna tara miliyoyin kuɗi. Kawai za su bi unguwa unguwa su tara adadin waɗanda ake da su, wanda iyalai ne an kama musu wani dan uwa, sawa'un koda yana da laifi, su gwamnati suna ba su izini. Ka san lokacin sai a ce mutum mai laifi ne, kar a je aga kana ma alaka da shi a ce tare kuke. Gwamnatin ba ruwansu da wannan, kawai sun da sun san ƴaƴan ba su suka yi laifin ba, kuma suna buƙatar kulawa. To za ka ga za a kai musu da kayan abinci, da hatta kayan sallah, in lokacin sallar Idi ya zo kuma mai gidansu yana ɗaure, za ka cewa an je an musu duk abin da uban zai musu. Wani lokacin ma wannan abin da aka yi musu ya fi gata fi idan a ce uban yana nan. Yawwa, to don haka yana da kyau a rika samun irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma masu yin wannan aiki ɗin. Shi fa ɗan adam mun sha faɗa, ina jin muku manta ba a darasin mu na khutwatu ila sa'ada, mun yi da yawa ko. Ɗan adam sai da taimakon juna. In aka ce za a rufe ido ga kowa yana cikin bala'insa, a rabu da shi, ba za a taimaka masa ba, gashi ba shi da lafiya, ba zai iya aiki ba, an ɗaure shi, ƴan uwansa ko ƴaƴansa da matansa ba za su samu abin da za su ci ba. Bai kamata a ce an kau da kai kuma a ce ba komai, Allah ne ya ɗora masa kuyale shi sai ya fito. Wannan ba daidai ba ne, kowa wata waƙiya za ta iya auka masa. Yawwa, to Allah mu ɗauke taimake mu, mu kula da waɗannan darussa ɗin. To, mu koma mu ci gaba. Ina ne ya ce wa yatiman wa asira ko? Sai ce innama nut'imukum, ai yakunu qawluhum fi dhalika alwaqt, magana da za su rika fadi a lokacin da suke bada abincin nan, in suka mika kudi ko na taimako ko kuma kayan abinci, su rika cewa innama mu fa kawai nut'imukum, muna ci da ku ne liwajhillahi, don fuskar Allah, ma'ana domin Allah kawai muke yi. La nuridu minkum jaza'an, ba ma neman sakamako a gunku, ba so muke ku saka mana wata ran kuma ku yi mana abin da muka yi muku ba, wala shukuran ko kuma godiya, duk ba maso, kawai don Allah akai. Wannan kun ga shi ne halayen suwa mutanen kirki. Har yanzu al'abrar ake bamu, don an ce innal abrara ko yashrabuna, sai aka kawo mana kuma sifofinsu a duniya. Kaga wannan ai duk ƙari ne, in ka lura da waɗanda wannan halaye da aka faɗa tun daga yufuna bin nadri, za ka fahimci mutane ne ƙari akan sauran mutane wajen ɗabi'unsu. In suka ce za su yi alwashi, don alwashi yana da alaƙa da abinda mutum ya ɗora wa kansa min malam ya kun wajiban. Shi yasa kun gani an yi amfani da nazar, ba alƙawari ba. Akwai bambanci tsakanin alƙawari, kai ce kai alƙawari za ka yi wa mutum kaza, da bambanci. Amma an yujibal insanu ala nafsihi ma laysa wajiban alai, shi ake ce ma annazr. Mutum ya ɗora ma kansa abinda ba wajibi ba a kansa, ya ɗora wa kansa a matsayin wajibi, shi ne nazari. To wanda suka waɗannan mutanen kirkin nan suna cika abin da suka yi wa Allah alƙawarinsa na abin da bai wajabta musu ba. Wannan ku fahimci wannan ɗaya kenan. Sannan ka zo ka duba kuma har yanzu maganar yadda suke ciyarwa, shi ma ciyarwarsu ta fita daban da ta sauran mutane. Su suna zaɓar abin da suke so ne mafifici daga cikin suke bayarwa. Sannan kuma wajen bayarwar ba sa gori, suna cewa suna yi ne domin Allah, ba sa neman ko a saka musu ko a wani abu. In ka lura da ɗabi'ar mutane kuwa, wannan matakin haka suke aji-aji. Akwai wanda wajen alƙawari ba zai ɗora ma kansa wani abin da ke ba wajibi a kansa ba, kaga yana cikin wannan ƴan mun tsire ne in ya samu an ya aikata wajibinsa, don haka za ka sa shi a cikin ashabul yamin. Amma mai ifa'i da nazar to yana cikin al-muqarrabuna ne, shi yasa aka faɗi al-abrar a nan wuri. Haka nan waɗanda suke ciyarwa, in mutanen ordinary mutane ne masu ciyarwa, ba ruwansa da kawai ya zaɓi mafifici ya bayar, zai ba da komai ne, kaga zai samu ladansa. Amma su makusantan Allah ba sa bayarwa sai abin da yake wanda suka fi so. To haka nan kuma in suka zo ba sa gori, saboda me? Su manya ne, makusanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba za su ce suna son a saka musu ba, ba za su ce kuma suna son ma ko ka gode musu ba, ba su san ma ka samu abin ba. Lokacin da suke bayarwa za su aiko a kawo maka, ko su kawo ta hanyar da kamar da muka ba da misali da abin da Zainul Abidin yake. Kaga wannan ya nuna mana hatta a wannan ayyukan kirki suna da bambanci da sauran mutane. Abin da yake so mu hango kenan. Mu ƙara tabbatar da wannan bambancin na ashabul yamini da kuma al-muqarrabu. Mun hangi abu? Fahim. To sai ke cewa innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mu muna tsoron min rabbina, daga ubangijinmu, yawman, wani wuni ne wanda yake abusan qamtarira, wato wurin da fuskoki za su gimtse, mutum zai rika gimtsa fuska. Ana cewa yawmun sawmun wa yawmun qa'imun, yawmun sa'imun wa yawmun qa'imun. Suka ce me ake nufi? Ana faɗa a Larabci, in an ce yawmun sa'imun, ranar azumi, ma'ana rana ce da aka yi azumi sosai da yawa, ma'ana ranar da mutum ya sha azumi ko ya ji azumin sa ya bashi wahala, ma'ana rana ce da shi dan adam ya ji azumin sa. Wa yau wa laylun qa'imun, dare wanda mai sallah da daddare ya miƙe sosai ya kiyamul layl. Kun ga ba ana nufin ana wasafta ranar ce da ita ce azumi ba, ba kuma ana wasafta daren da cewa shine yayi kiyamul layl ba, ko ana nufin ranar da mutum yake kaza. Don haka nan ma malamai suka ce abinda ake nufi rana ce ko wuni ne wanda fuskoki suke gimtsewa, ba ranar ce take gimtsewa ba. Mun fahimci abin? Abu shine mutum ya gimtsa fuskar sa saboda bacin rai, irin ransa ya baci din nan ya ga fuska ta tattara gaba daya tayi wani muni, to shine ake nufi da abus, shine abasa wa tawalla, ko yawa. To shine sai ke cewa yawman abusan qamtariran, qamtariran nufin ashad, mai tsanani, wato ranar da za a gimtsewa kuma mai tsanani kuma mummuna abin ki, shine qamtarir. Sai ce fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, Allah zai tsirar da su, Allah zai tsirar da su sharra dhalika alyawm, sharrin wannan wuni din. Walaqahum nadratan, kuma ya haɗu da su, ma'ana ya sa musu, kowa ya haɗu da su sai ya ga nadratan, wani haske da annuri, wa sururan da kuma farin ciki. Suka ce nadratan ala alwujuhi wa sururan fil qulubi, kamar da Al-Hasan al-Basri yake cewa, ma'ana fuskar su da haske can cikin zuciya kuma akwai farin ciki, shine nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru, Allah zai saka musu da abin da suka yi, abin nan da sabu abin da suka yi na hakuri, ma'ana bi sabrihim, saboda hakurin su Allah zai saka musu jannatan wa harira, wato gidan aljanna da kuma alharimi. To wannan kun ga inda ya kawo su, suma ya kawo mana al-abrar, ya kawo kuma waɗanda ba haka ba, can inda yace imma shakiran wa imma kafura. To sai kuma yace wa kadhalika dhakara fi suratul mutaffifin, haka nan a cikin suratul mutaffifin, yau da kun ga darasin ya koma kamar na tafsiri. Duk abin da ake so mu fahimta shine yadda Allah madaukaki ya kasa mutanen kirkin ma ba hawa ɗaya bane, kawai abin da yake so ka gane kenan. Yawwa, to yace Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kalla inna kitabal fujjari ko lafi sijjin, lalle littafin da aka rubuta ayyukan fajirai lafi sijjin, yana cikin sijjin, wani wuri ne da ake aje littafan waɗanda aka rubuta masu miyagun aiki a can ƙasa. Ila ƙanƙala, har zuwa inda yake cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sai ce su kuma masu aikin kirki sune al-abrar, mutanen kirki kenan, littafin su lafi illiyin, yana sama can a wani wuri sunansa kenan illiyin, inda ake sa wato ayyukan ko kuma littafan da aka rubuta ayyukan mutanen kirki. Allahumma ij'alna minhum. Yace wa ma adraka ma illiyun, me ake nufi, me ya sanar da kai, ya akai kasan, me ake nufi da illiyun? Kitabun, wannan wani littafi ne, marqum, wanda aka yi zane a cikinsa, ma'ana aka yi rubutu. Yashhaduhu al-muqarrabun, su makusanta yashhaduhunahu, ma'ana suna shaidarsa, suna halarce. Wasu sun fassara nan al-muqarrabun ta nan ana nufin mala'iku masu rubutawa. Yawwa, sai aka ce innal abrara, lalle su al-abrara mutanen kirki, lafi na'im, suna cikin ni'ima. Alal ara'iki, suna kan gadaje, yanzuruna, suna kallon yadda ake wa mutane abubuwan da ake musu, masu shan azaba suna sha, su ko suna kan gadansu kamar gadan mulki, suna zaune suna kallo suna shakatawa. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kana kallon fuskar su kana gane, shine ma'anar ta'rifu, kana ganin a fuskokin su wato haske ni'ima, wato haske na ni'ima. Yusqawna, ana shayar da su, min rahiqin, daga wata tatacciyar giya, makhtum, wadda aka rufe ta, su ne farkon wanda za su bude ta, shine ma'anar wannan. Masha ba da wannan misalin, ko a nan duniya za ka ga wannan masu shan giyar mai tsadan nan ta bala'i, irin su champagne din nan, za ka ga tana da wani makulli haka ake rufe ta, sai an ma zo kamar za a yi celebration lokacin za su sha ta, ko ya zama cewa an siyo ta farkon mai budewa, to mai daraja a cikin mutane shine zai bude ta. sannan idan rabawa sauran kamar yadda suke yi to a lahira ku duba ku ga dan adam wannan abin da aka haramta masa kai Allah da rahama yake da tausayi wanda ba ruwansa da giya yanzu sai ji wai meye ma amfani a ba mutum giya kuma a lahira kai haka zaka faɗa saboda baka shan giyar su masu shan giyar saboda tana da muhimmanci a gunsu su ake gaya ma wannan ku yi haƙuri da wannan kazamar ta duniya za a sami mai kyau a lahira ku za ku fara budewa ma ba irin wancan da za a duga muku a kofi ba kuma ku sha ku yi hauka mun fahimci wannan wannan wanda in kun sha ta ne babu zancen hauka kamar da ke la yunzauna fiha wala yunzaun ko wala yanzifun kai wanda kuma in an sha babu maye yawa to haka take ita wancan ta lahira duk wanda ya sha babu wato maye tare da shi shi yasa yace maktum shine ar-rahiq al-maktum lafazin ar-rahiq al-maktum mai littafin daga nan ya samu ma'ana labari ne na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka bashi wannan wato tsari din kamar wani labari ne na musamman alilibe a bude wanda ya karanta shi zai fa'idanta da wato halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce khitamuhu misk wasu malamai suka fasara khitamuhu nan da mizajuhu cewa abinda aka hada yana da kanshin miski abinda aka hada wannan giya da shi akwai kanshin miski wasu kuma suka ce a'a lugha ce ta larabci duk abin da yake karshe karshe to yafi dadi shin ake cewa khitamuhu misk na karshen wato karshen ta inda za a sha bangaren ta na karshe to kamar almiski yake dan kanshi da kuma dadi sai shi wa fi dalika falyatanafas almutanafisun dangane da wannan wanda duk ke son wannan falyatanafas to yayi rige tanafusi shine rige wajen aikata aikin kirki su masu rige to su rige dan su samu wannan sai shi wa mizajuhu min tasnim abinda ake gwaba ake cakuda ake kuma kwaba ruwan da shi ko a hada a gauraya da shi daga wani ruwa ne min tasnim tasnim malami suka ce asalin tasnim shine abin da yake almurtafi madaukaki shi yasa ake ce ma tozo na raƙumi mai sunan sa sanam da sinin ne ba sadun ba sadun an ce sanam ana nufin gunki ko da sinin kuma ana nufin wato abin nan tozon raƙumi saboda a jikin raƙumi shine a'la shay'in shine mafi daukaka to dan haka sai malamai suka ce wannan tasnim din sunan wani ruwa ne daga sama haka yake Allah ke zubowa mutane a aljanna su yan aljanna yansabu alaihim insibaba haka Allah madauki ke zubo musu shi mai dadi sai ce ainan wani bubbugo ne wani ruwa ne mai bubbugowa idan ruwa yashrabu bihal muqarrabuna wanda da shi waɗannan mutane al-muqarrabuna suke sha to shine nan malamin ya mana bayani wani bayani nan daga Abdullahi dan Abbas za mu ƙara fahimtar wannan ayar daga ciki amma kun fahimci wannan ayoyin yanzu gurgudu to sai yake cewa wa an ibn Abbas arwato daga Abdullahi dan Abbas wa ghairihi da wasu daga cikin salaf akwai ibn Mas'ud akwai Qatada akwai Mujahid kamar yadda na samu duk sun faɗi wannan kaulin qalu sun ce yumzaju li ashabil yamini masjid wa yashrabu bihal muqarrabuna sirfan wannan abinda aka faɗa cewa ainan yashrabu bihal muqarrabuna din wani abin nan ruwan idan ruwa ne mai bubbuguwa wanda al muqarrabuna za su sha sai malamai suka ce abinda ake nufi za a cakuda shi ga ashabul yamini ma'ana za a hada shi tare da wani abin sha din abewa ashabul yamin yan mun tsira yan ajin kasa kasa mun gane yawa amma su al muqarrabuna yashrabuna biha sirfan za su sha madararsa ne ba tare da an hada da wani abu ba kun fahimci abin har anan an nuna bambanci yawa makusanta za su sha madarar shi wannan ruwan ba tare da an hada shi da wani abu ba su ko waɗannan waɗanda yake yan mun tsira kawai su ne za a hada musu tare da wani ruwan a ba su sirki za su sha dai ma'ana ko yawa kai Allah da hikima yake wato a komai sai ka nuna sakamakon abin da ka aikata to shi zaka samu ka zama mutumin kirki can madaukaki sosai to ran tashin alkiyama haka ke kai aiki sama-sama haka kawai ka tsire da kyar to haka nan irin ladan da za a baka sai a cakuda muku a gaure wani zai ce to kowanne din ma dai ko ba komai ko to Allah zai sa mu dace amma dai in zamu nema mu nemi mafi daukaka din Allah ya sa mu sami wato sirfan din sai shi wa yashrabu biha almuqarrabuna sirfan yace wa huwa kama qalu wannan kuma abin yake kamar yadda suka faɗa wallahi haka yake fa inna allaha ta'ala qala domin ku allah madaukaki cewa yashrabu biha wa lam yaqul yashrabu minha kage cewa yace yashrabu biha da shi wannan ruwa za su sha bai ce yashrabu wa lam yaqul yashrabu minha za su sha daga wannan ruwan ba ba haka ya faɗa ba ko sai ce li'annahu dammana dhalika qawluhu yashrabu ya'ni yarwi dammana ma'ana ya sa ma'anar ya cusa an ƙara ma'anar a cikin wannan kalma ta yashrabu ya'ni abinda ake nufi yarwi biha yarwi ma'ana zai koshi ba riwaya ta abin hadisi ba rawa ana nufin ya sha ruwa ya koshi irtawa shine asalin kalmar kace irtawa wani ya sha ruwa ya koshi yawa shine sai ke cewa yarwa biha fa inna shariba qad yashrabu wa la yarwa mutun zai iya sharuwa bai koshi ba ko fa idha qila yashrabuna minha in aka ce za su sha daga wannan ruwa lam yadullu ala rayyi to baya nuna koshi kawai shi aka yi sun sha ko fa idha qila yashrabuna biha amma in aka ce za su sha da wannan ruwan za su sha kana al ma'ana yarwuna biha to abinda ake nufi za su sha su koshi فالمقربون يروون بها ده كسوما كسنتا زاس شاس قوشي فلا يحتاجون معها إلى ما دونها باسا بكاتر سشا دوري كوسلكي سبو دمي مدر الوان سكشا مهم جابو فلهذا يشربون منها صرفا شاسا زاس شا وانا مدر الابو نانسي صرف ابن ديكي بابو سلكي يو خالص سبت تتشنسا ايني هنسا كمين دمكي فتالي ده حسيني حكا مكي جاكو مدر الابو يكشا مدر با سلكي yawan duk da yake yana da bambanci da madara kuma ta abin nan da ake sha a matsayin ta milk ba ita ake nufi ba madarar abu shine abin da ba a sulka ba yawan na kaman zanzan a ce madarasa yawan kaman zanzan a ce madarasa wanda haka aka zo da shi daga maka a robarsa ba a taku ladin nan dan a raba makota ba to wannan wanda ke cikin robarsa madarar ruwan zanzan ne ba a gauraya ba to haka ƴan aljanna daga wancan ruwan da ke zuwa daga taslim ko kuma shi ruwan da ake kira taslim dukkan malamai sun kira shi haka to haka suke sha kuma su koshi ba sa bukatar wani abu yace fa li hada yashrabuna minha sirfan bi khilafi ashabil yamin sabanin yan ashabil yamin wanda yake yan gefen hannun dama fa innaha muzijat lahum mazjan domin ku su an cakuda musu shine cakudawa ma'ana an sirka musu shi da wani abu daban wa huwa kama qala ta'ala fi suratul insan haka kamar yadda Allah madauke fada ne kana mizajuha kafura to wannan ne ashabul yamin ne ba na wato al-abrar ai amma sai su ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira sai su wannan wani bubugon ruwa ne wanda yake bayin Allah suna sha su kuma suna jawo shi da kansu jawowa wanne suke jawowa madarar suke jawowa wancan wanda aka yi masjidin kuwa na wadancan ne mutanen na farko ashabul yamin ina fata mun fahimci abu sai su fa ibadullahi humul muqarrabuna almazkuruna fi tilka sura su bayin Allah su ake nufi da almuqarrabuna wanda aka fada a wancan sura din wa hadha li anna aljazaa min jinsil amali fil khairi wash sharri Allah yayi wannan ne domin me shi sakamako dama yana zuwa ne jinsin su ɗaya da aikin da ka aikata ma'ana irin abin da kai to haka za a yi maka kama ta dinu me to danu kamar da kuke cewa yanzu tit for tat ko kai wannan haka za a yi maka irin sa yawa saboda ailin wannan abin da ka aikata yace fil khairi wajen alheri was sharri hakanan kuma wajen sharri to matsaya nan duk da yake to abubuwan suna da alaka da juna akwai ga wani wuri can gaba da shi ne yafi dacewa mu tsaya din to dama ne fa ce ne aha manje eh na'am ka na gane halin mutane iri iri wani ya bayar amma da yaji shiru ko godiya ma bai mun ba na'am a ban samu wannan matsayin ba ya dai bayar yana da lada yawa zai ka sa shi a ashabul yamin ba a cikin almuqarrabun ba gurgurdan wannan darasin da muka yi ko yawa na'am ai da man mutum ya a ce ya bada abu yana sha'awar ma a gode masa ballantana ma ya ji haushin ba a gode masa ba ai abun biyu ne sha'awar ma a godin fa su gashi dan cewa la yuridu la nuridu minkum in ce la nuridu ma'ana har a cikin zuciyar mu ba mu bukata da maganar irada magana ce ta ikhbarin bi amma fil qalbi ko yawwa irada ba su bukata ba su da bukatar a gode musu na'am mun ƙara sabo ko
akwai malamin da yake bayani cewa wajen ba da
sarka
ma'aikacin gwamnati ba ya da cikin mutu ba a ba ta
na'am
amma gaskiya ne da su ke bayar da fara
a da mai ba a samu hujja ba kasancewar ba nassi ne ya faɗi cewa ma'aikacin gwamnati karka bashi ba ko nassin abin nan wujuhu sarfi zakati guda takwas ne da Allah madauki ya faɗa kuma siffofi aka faɗa ba sunan dabi'u ba a ce gettai a bashi ba ba a ce labor a bashi ba kawai siffa aka faɗa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum hazwa qashi kaga kenan ashe an faɗi siffofi ne haka duk wanda ya shiga cikin wannan siffar kaga me yasa aka dauko daga cikin waɗanda suka cancanci zaka akwai al'amilina alaiha duk dukiyar su saboda suna cikin waɗanda suka tattaro zakka din suna cikin waɗanda suka cancanta a basu saboda idan su ya gani ko miyan su ya biya zaka in ba a basu ba la'alla nan gaba za su riƙa sacewa Allah madauki da hikima sai ce a basu yawa zaka koda suna da kuɗi zaka kaga kenan ashe siffa ake lura da ita shi yana kallon ma'aikacin gwamnati duk wata ana bashi wani abu wannan baya nuna abinda ake ba wa ma'aikacin gwamnati isa yake yi kwana nawa yake kuma haka don haka wannan magana ba dalili ne da ita ba yawa in dai ya cancanta a bashi za a bashi na'am wa alaikum salam na'am na'am
na'am
ba matsala yana da kyau mun manta kissar Aisha radiyallahu anha ita yanka rago ne ko akuya sai ta raba wa kawayenta ta rarraba kai in go akai wannan gidan kai akai wannan gidan akai wannan gidan da aka rarraba aka dawo wanda ya kai sakon sai ta tambaye shi da ka kai wuri kaza me suka ce maka yace sun karba sun ce jazakumullahu khairan sai ta ce to su ma jazakumullahu khairan saboda so take me ta bayar an yi godiya in akai godiyan nan wanda ya maka addu'a yace jazakallahu khairan addu'a ce shi ba da ladan da zai samu sai take ga kamar jazakumullahu khairan innan za ta zama daidai da abinda ta bayar an yi daidai da yadda kenan sai tace to su ma jazakumullahu khairan kaga ta mayar musu addu'ar su yanzu dai tana nan ita ce a sama da naman nan da ta bayar dan haka dan an ce maka an gode kai ma kace jazakallahu khairan ba matsala bane babban abu shine zuciyarka dai ya zama abin da take so shine wannan mu yi hakuri mu karasa wannan zamu dawo in muka ci gaba da tambayoyin zamu kasa kaiwa ga inda muke so wannan hadisi mai zuwa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kame da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so nake mu fahimci darasin yadda yake abinda ibn sami yake so mu fahimta anan shine wato Allah subhanahu wataala irin yadda muke masa mu'amala haka yake mana ku dauki wannan a matsayin ka'ida yawa wannan magana kamata dini tudano ita yake so nuna mana anan kaga mun fahimce ta dai yanzu a wancan ayoyin saboda wadancan makusanta ne ga sakamakon su hatta a abin da za a ba su daban yake da abin da za a bai wadancan duk da cewa duk an shiga aljanna mun gane wannan to haka kuma sai yake cewa kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan duk mutumin da ya yayewa wani mumini wani bakin ciki min kurbi duniya daga bakin ciki ko damuwa ta duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama shi ma Allah madaukaki zai yaye masa zai dauke masa wata damuwa daga cikin damuwoyin da ake samu ran tashin alqiyama kaga wannan shi ma me shi ma kamata dinin tudanu ne ka dauke ma wani abu kai ma an dauke maka shine abin da yasa ya kawo wannan wani kuma mun taba bayani akan wannan hadisin a wata muhadara ko haka ba sai mun tsawaita ba ومن ينفسر شي كوي ومن يسر الله على معسر دو وندا يا سوقكي يا يسري وني متومن دا يكي cikin kunci يسر الله عليه في الدنيا والاخره شي ما الله زي سوقكي masa a duniya da lahira ashe in kana son ka samu sauki a lahira to ka rika sauƙaƙe wa mutane a nan duniya kai ma kada ka zama mai kuntata musu ko kana shugabanci ka zama mai zalunci ko kuma kai mai kasuwanci ne ka rika gallaza wa mutane wajen farashi duk karka samu wannan wajen mu'amala kuma ka zama mutumin kirki kana taimakawa mutane to sai ka samu kai ma taimako ran tashin alkiyama amma in baka taimakawa mutane ba za ka samu taimako ba. Wa man satara musliman, hakanan mutumin da ya suturce musulmi, satara Allahu fi dunya wal akhirah, a duniya Allah zai rufa masa asiri. Ashe duk mutumin da ke son Allah ya suturce shi, to shi ma sutura mu ne. Sutura anan ta kunshi ma'anar ta zahirin zahiri, hissiya ko batina, ma to ta asiri. Ma'ana ko ka bawa mutum tufa ka taimaka masa, to kai ma Allah zai baka tufa duniya da lahira, ya kara maka yalwa. Ko kuma ka rufa masa asiri ka san wani laifin sa karka yada wa mutane, to kai ma naka laifin tunda kai ma kana yi, Allah zai rufa maka asiri, babu wanda zai sani. Yawwa, sannan yake cewa wallahu fi auni al-abdi, Allah na cikin taimakon bawa, ma'ana Allah mai taimakon bawan sa ne, ma kana al-abdu fi auni akhihi, muddin ne shi ma bawan yana taimakawa dan uwansa bawa. Kaga dai wannan duk dai wannan ma'ana yake nuno mana, kai ai maka, kai ai maka, to haka tsarin Allah yake. Wa man salaka tariqan, wanda kuma ya shiga wata hanya, yaltamisu fihi ilman, yana neman ilimi a hanyar nan, sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, to Allah zai sahale masa, ya saukake masa hanyar shiga aljanna, shi ma ya bi hanya, an bashi hanya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, mutane ba za su taba haduwa ba fi baitin, a wani daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitaballah, suna karanta littafin Allah, wa yatadarasunahu bainahum, suna neman darasin sa, ma'ana suna neman fahimta sa tsakaninsu, suna ilimin abin da ke cikin Qur'ani. Illa nazalat alaihimus sakinatu, sai face kaga wato abin nan natsuwa ta saukan musu, wa ghashiyatuhumur rahma, rahma ta saukan musu, wa haffatuhumul malaika, mala'ikun su zagaye su abin da suke waye su, wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah ya ambace su cikin waɗanda suke tare da shi, don me? Ya annahum zakarullaha, ko sun zauna sun ambace Allah, domin zikirin Allah, ana nufin wannan karatun Qur'ani, karatun darasi, duk zikirin Allah ne. Sun yi wannan Allah a duniya ya je ya sa musu natsuwa, ya sa musu rahama, ya sa mala'iku suka zagaye su, sannan kuma a lahira Allah madaukaki zai ambace su cikin mala'ikun da suke tare da shi, kamar yadda su ma suka ambace shi a nan duniya. Yawwa, kaga ma'ana sun yi su ma an musu. Wa man abta'a bihi amalu, duk wanda aikin sa ya dakirar da shi, ma'ana bai yi aikin kirki ba, lam yusri' lahu nasabuhu, to alaƙar sa da dangantakar sa ta jini da wani ba za ta yi gaba da shi ba. Ma'ana kenan alaƙar Allah da kowa shine kai bawa ne, shine Allah, ko shi mahalicci ne, kai abin halitta ne, halittarka akai, don haka ka bautawa Allah sai ya saka cikin mutanen kirki. In ku ka zauna ka ce kai alaƙarka da wani za ka yi hujja da ita, kai kana da silsila zuwa ga wane, ko wane ya san ka, don haka za ku duk Allah ku ba ruwansa da wannan ran tashin alƙiyama, tunda annan ba kai masa aiki ba, ba zai baka lada ba, kai aiki za ka samu lada. Mun fahimci abin, ashe kai amma ka, mun fahimci ka'idar yanzu. Yawwa, sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam, haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimuna, masu jin kai, masu rahama, masu tausayi, yarhamuhumur rahman, Allah mai rahama shi ma na jin kansu, dan me su masu rahama ne sai ji kansu, ma'ana sun yi rahama sun ji kan wasu, Allah shi ma zai ji kansu, ma'ana kenan dai in kai za a yi maka. Irhamu man fil ardi, ku ji kan waɗanda suke nan bayan duniya, suke zaune a duniya, yarhamkum man fis sama'i, kuma wanda ke sama zai ji kanku, kun yi an muku. Wa qala yace qala Tirmidhi, hadithun sahihun, wannan hadisi sahihi ne. Wa fil hadith al akhar, a wani hadisin daban as-sahih, shi ma dai ingantacce, alladhi fi sunan, wanda ke cikin yana nan a cikin sunan na Abu Daud da kuma Tirmidhi, yace kamar da ke cikin sunan Abu Daud, kai wancan na farko ne na Tirmidhi. Qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce, ana ar-rahmanu, nene mai rahama, khalaqtu ar-rahima, na halicci sadar da zumunci, ma'ana zumunci, wa shaqaqtu laha min ismi, na ciro mata suna daga sunana, inji Allah, faman wasalaha wasaltuhu, wanda ya sadar da ita zumunci ni ma zan sadar da shi, wa man qata'aha, wanda ya yanke zumunci batattuhu, ni ma zan yanke shi. Kun gani wannan ka'ida tana nan, kai abin kirki ai maka abin kirki, kai mummuna ai maka abin da ka cancanta. To na ƙarshe sai ce wa qala, har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa man wasalaha wasalahu Allah, wanda ya sadar da zumunci Allah zai sadar da shi, wa man qata'aha qata'ahu Allah, Allah zai yanke kuma wanda ya yanke zumunci. Wa mithlu hadha kathir, in kana karanta Qur'ani, kana karanta hadisi, wallahi irin wannan yana nan da yawa. Wa awliya'ullahi ta'ala ala nau'aini, dan haka dai waliyan Allah hawa biyu ne, mutaqarrabuna wa ashabu yaminin, akwai mutanen kirki can makusanta akwai kuma ashabul yamin kama takaddama kamar da ya gabata ya bayyana ko insha Allah to Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya kuma ya hada mu da salihan bayinsa minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin Allah ya ba mu ikhlasi cikin abin da muke aikatawa kuma Allah ya samu cikin al-muqarrabuna صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله تو الله أكبر تو أنا أبلن جنائزة الهج مامودة أيلسو الله يغفر سامسا الله يجيك أنسا أي أم أنساني كو الهج مامودة من مقوة سمال إجيس نعم koi wata tambayar mu tsaya haka to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in